sashen Hausa na Amurka ke magana kan mita 60, mita 41, mita 31 sai kuma kan mita 25. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidan rediyon muryar Amurka na VOA Africa kan mita 102.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad Fara'a da Lol da kuma Niya. Sannan ana iya jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta internet ko yanar gizo akan voahausa.com. Assalamu alaikum, Ibrahim Alfa Ahmed tare da sauran abokan aiki daga Washington DC ke fatan ini lafiya. Yau iyayen ɗalibai ƴan makarantar Chibok mata su 82 da aka sako na baya-bayan nan suka gana da ƴaƴansu a birnin Abuja. Muna tafi da rahoto akan wannan. Kamar kowane dare Asabar muna tafi da shirin tsintsiya da kuma na zaunin dattawan Arewa, sannan akwai rahotanni na baya-bayan nan kan wasannin ta maula da sauransu. To amma duk sai bayan kun ji labaran duniya.
To jama'a barkanku da wannan lokaci, ne ni Aliyu Mustafa Sokoto. Sarki Salman bin Abdul Aziz na Saudi Arabia da kuma shugaban Amurka Donald Trump yau sun rattaba hannaye kan wasu manyan yarjejeniyoyi, ɗaya daga cikinsu ta zunzurutun kuɗi ce kusan dala miliyan 110 don a ƙarfafa ƙarfin sojan ta Saudiya ɗin. Ita wannan yarjejeniyar ma ɗaya ce kawai daga cikin yarjejeniyoyi da dama da shugabannin biyu suka sa hannu domin bunƙasa harkokin soja da na tattalin arziki, wanda suka haɗa da wata yarjejeniya ta biyu ta kimanin dala miliyan 350. Ita ma dai ta bunƙasa harkokin tsaron Saudiya ɗin da za a aiwatar da ita cikin wa'adin shekaru goma masu zuwa nan gaba. Wannan babbar rana ce a cewar shugaba Trump lokacin da yake gana da yarimin mijiran gado Muhammad bin Naif a wata otal ta birnin Riyadh, inda ya ƙara da cewa kungilolin za su samar da ayyukan yi ga ɗimbin mutane masu yawan gaske. Daga baya ne wato jami'an fadashi ta White House da ke nan Washington suka fayyace cewa ayyukan da ake magana za a samu su ne waɗanda kamfanin Amurka da ke can yankin gabas ta tsakiya ɗin suke yi da su, da kuma dubban ayyukan da za a samar a cikin masana'antun ƙera makamai da ke nan cikin Amurka kanta. Yau ɗaliban ƙasar Somalia fiye da 23,000 suke ɗaukar jarabawa a makarantunsu da ke warwatsa ko'ina a cikin ƙasar, duk da barazanar ƴan ta'addan wannan ƙasa da suka yi kwanan baya cewa za su saka ƙafar wando ɗaya da duk iyayen da suka kuskura suka tura ƴaƴansu makarantun boko na ƙasar har ma da jami'o'i. Ministan ilimi na Somalia ɗin Abdulrahman Tahir Usman ya ce jarabawar, wacce ake ɗauka a cibiyoyi 77 na ƙasar, ana gudanar da ita ne a jihohi guda biyar. Da yake kaddamar da su mujarraba a Mogadishu, babban birnin Somalia ɗin Prime Ministan ƙasar Hassan Ali Khairi ya ce ta hanyar ilmantar da matasa ne kawai Somalia za ta iya sake maido da aƙidarta ta mulki na gari. An dai ɗauki matakan tsaro masu gaunin gaske a dukkan wuraren da ake gudanar da jarabawa ɗin. A Najeriya kuma a karin farko yau an haɗa ‘yan matan Chibok ɗin 82 da aka sako daga hannun ‘yan ƙungiyar ‘yan Boko Haram tare da iyayensu a wani shagali da aka yi Abuja, babban birnin Najeriya ɗin. Yaran suna cikin ɗalibai ‘yan mata 276 da aka sace su daga makarantarsu ta Chibok a shekarar 2014. Daga baya ne aka sako wasu daga baya-bayan musayar da hukumomin Najeriya suka yi da ‘yan Boko Haram, inda suka maida musu wasu daga cikin mutanensu da aka kama. Tun a cikin watan Oktoban da ya gabata ne aka sako ‘yan mata 21 na Chibok ɗin, akwai kuma wasunsu da suka gudu da kansu. Sai dai har yanzu akwai ‘yan mata sun fi 100 da ke cigaba da zama a riƙe, ko da yake gwamnatin Najeriya ta ce tana cigaba da ƙoƙari na neman sauran ‘yan matan. To muna ba ku wannan labarin daga Washington a sashen Hausa na muryar Amurka. A ƙasar Libya an kashe mutane aƙalla 141 da aka ce galibinsu duk sojoji ne da ke cikin rundunar da ke ƙarƙashin jagorancin Janar Khalifa Haftar a harin da aka kai akan barikin soja da ke kudancin Libya a jiya Juma'a. Wani kakakin rundunar ta LNA Ahmed Al-Mismari ya gaya kamfanin dillancin labarun AFP cewa dakarun da ke biyayya ga wancan GNA na Libya mai goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya su ne suka kai harin. Kakakin ya ce sojan da aka kashe suna dawa ne daga wani fareti, saboda aka ba sa ɗauke da makamai lokacin da aka auka musu, kuma aksarinsu ke son gilla a kan musu nan take.
Labaran duniya kenan aka saurara. Be madalla a yau ne iyayen dalibai mata 82 yan makarantar Secondary Chibok da aka sako na baya bayan nan suka gana da ƴaƴan su a Abuja babban birnin tarayya Madina Dauda ta kuma na da cikakken bayani na wannan ganawa mai sosa zuciya
Yadda ƴan matan Chibok 82 suka yi ta kukan murna kenan a lokacin da suka hadu da iyayensu a karo na farko bayan da ƴan jama'atu ahli sunnah da'awatu wal jihad waɗanda aka fi sani da Boko Haram suka sace su shekaru 3 da kwanaki 36 kenan chif-chif bayan wannan kukan murna sai kuma wuri ya kaure da rawa da waƙe-waƙe Iyayen suna ta murna da rungume ƴaƴan nasu ga bayanin da ɗaya cikin uwayen ta yi mani a lokacin da take murna
Ayya murna 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 na goya hawa fa Sino hawa auta fa
sanu murna na ya zama kamar a karkashin inuwa da haske ina so wata rana in ji cewa ƴaƴan nan duka sun fita kuma har yanzu ina godiya ma duk jami'an tsaron da suna daukar lokacin su sai da ransu su shiga daji saboda nemi ƴaƴan nan ba ma ƴaƴan mu kadai ba duk al'umman Najeriya wanda suna hannun mutane nan ana kan kokari cirewa ina jin dadin haka kuma muna da tabbaci da gaskiya da ban gaskiya cewa wannan gwamnati a yadda ta fara ciciro wayannan ƴaƴa waɗanda ba su fita din ba ma muna da bege za su fita
a halin yanzu dai kungiyar rajin kwato ƴan matan Chibok wanda aka fi sani da Bring Back Our Girls sun ce suna fata gwamnati za ta ci gaba da kokarin kwato sauran ƴan matan 113 da halin yanzu suke hannun waɗanda suka sace su ga Aisha Yusufu
mu ƴan kungiyar BBOG a koyarsu muna matsawa gwamnati muna cewa gwamnati ta fito da ƴan mata because mun san gwamnatin mu za ta iya kuma gashi yau gwamnati ko ta nuna za ta iya kuma Allah da duka sauran duk zamu fito da su duk mutane da suka ce bane me yasa ba ma zuwa su waje in Boko Haram din mu tambaye su mu ce ba ruwa ba ruwan mu da su mu gwamnati mu ka san kuma mun san gwamnati mu za ta iya abu za ta iya ta saka ta kuma gashi Allah nuna mana yau kan
waɗannan ƴan mata dai za su ci gaba da kasance wa a hannun gwamnati saboda ana ta duba lafiyar su har sai an gamsu sannan a miƙa su ga iyayen nasu Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Madina masu sauraro ku gyara zama ga Jummai Ali da shirin nan na tsintsiya
tsintsiya madaurin ki daya
ko mun ci ko mun so Allah ya san dalilin da yasa ya samu a kasan nan mu zauna tare mu yanda muka tashi mun tashi a makarantu da musulmin mu da kristan din mu tare muke muna cin abinci tare in aka tashi cin abinci sai an yi bismillahir rahmanir rahim a ce may god bless the food we are eating in Jesus name amen
malama krisi da malama isha kenan akan zamantakewa a ci gaba da sauraron mu Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya assalamu alaikum Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin to yau a wannan zauren na gayyato mana
sunana Kristi Sunkur daga jihar Plateau ni manoma ce kuma community leader ce
to sai kuma
anti da da ake kira na Aisha Ismail ina aikin management na wurare da gyare-gyare da share-share na wurare na offices sannan kuma ina tare da wani NGO wanda ake kira Greater North Initiative
wannan NGO din kungiya mai zaman kanta me kuke yi
Greater North Initiative abinda muke muna kokarin mu ga arewa mun an hada kai an zama daya muna kuma muna kokarin a zama daya sannan muna kokarin mu ga yanda za a yi resolve differences namu a arewa.
To kun da san cewa galibi da cancancan ana zaman lafiya sai aka waye gari rigingimu na addini kabilanci da dai sauransu kuma galibi mata su ne suka fi dandanawa su ake kashe ma yara su ake kashe ma mazajen su a saboda haka mata su suka fi dandanawa duk rigimar da za ta taso a ƙasa. To kafin mu je ga batun yadda za a fahimci juna a zauna lafiya me kuke ganin ya kawo wannan matsala ne tun farko? Bari mu fara da malama Kristi.
To rigingimun nan dai da farkon da suka fara dai an ce dai maganan addini ne amma gaskiya a gaba dai mun zo mun gani har zuwa yanzu muna ga kaman siyasa ya shiga ciki dan kuwa lokacin da an fara jefa bama-bame ƴaƴanmu mazajenmu da Krista da musulmin duk bom ya kashe su harbin da ake yi harbin da ake yi ma duk Krista da musulmin duk altashi ya same su. So mun ga kaman abun beyond maganan addini wannan ya zo ya zama kaman siyasa ne wasu ne dai suna neman mulki sai su kada zaune sanye.
To kafin ki ƙara ci gaba da bayani ke malama Aisha me kike ganin sun haddasa waɗannan rigingimu ne?
Da farko dai daga tarihi idan kika duba inda muka tashi a arewa mun tashi daga lokacin su sa Ahmadu Bello mun tashi mun tarar musulminmu da kristan ɗinmu muna rayuwa ɗaya muna tare kuma muna ganin darajar addinin junanmu. To kuma mu tuna cikin amu arewa muna da ma waɗanda ba su da addini masu bautawa addini na gargajiya. To duk waɗannan mun tashi mun samu kanmu tare muna zama tare da zuwan siyasa shi ya kawo mana duk wannan problems din masu neman wuri masu neman in kai musulmi ne kana neman wuri in ka je inda majority ya zama ba musulmi ba sai ka nuna musu cewa ai wancan saboda addinin ku ba ɗaya ba shi yasa ba sa binka sai ka sake komawa shi kuma in ya je shi kan kristan sai ya ce musu ai shi wancan addinin ku ba ɗaya ba shi ne muka fara samun fitintinu da kuma rashin ilimi an hana mutane da yawa ilimi. Rashin ilimi ya zama mana babban danda ilimi mutane na da ilimi ko an gaya musu za su san gaskiya da rashin gaskiya amma saboda karancin ilimi da ake da shi sai mutum wanke kwakwalwar mutane su dauki fada su dauki na don ba su san ma zafin kansu ba an tada mutane kara zube mu kuma ba haka aka tada mu.
To kin taba wani batu kin ce siyasa to ko a zamanin su Sadauna ana siyasa ke malama Kristi a lokacin ma ana siyasa an zauna lafiya me kike ganin na yanzu din yafi na da?
Ni fa a gani na son kai ya zo ya shiga kowa yana so da ya nuna shi ne mafi da wannan mafi da wani kin san mutane yanzu in suna son su control ba sai da son
su in suna son su yi iko ko kuma su yi tasiri
yawa su yi tasiri sai su haɗa kan jama'a a yi fada kinga shine yake da control shine zai decide ya ce wannan shine wannan wani shine wani wancan shine wancan amma gaskiya son kai din nan shine ya kawo mana wayannan rigingimu kowa yana so ya nuna shine godfather shine wannan shine wani shine kuma ya fi suna
to
kuma duk wayannan abubuwan sun taso akan son kai ko son addini ko kuma son kamar a ce ni dai daga plateau ce na fi son nawa ya zama wani abu ba dan Katsina ba ba dan Borno ba
wato nuna bambanci dai
kin gane nuna bambanci yawa to nuna bambancin nan shi ya kawo mana wayannan rigingimu bambancin addini bambancin kabila bambancin komai dai ko a siyasan ma sai a ce kai ba dan wannan partin ba kai ba dan wannan partin ba zai da kai ba.
To yanzu dukkan mu mun fuskanci matsalolin da suka haddasa wannan rikici bambanci nuna son kai neman tasiri neman iko da dai sauransu. To
alhaji akwai ilimi fasu
yawa da kuma jahilci kamar yadda kika yi bayani. To yaya za a fahimci juna ku mata wani irin tarbiyya ya kamata a ba yara manyan gobe a fahimci juna a kuma zauna lafiya? Bari mu fara da ki Aisha.
Eh a cikin bayanin da nake yi babban abu ilimi ne yanzu muke nema a arewa idan ba ilimi duk abin da muka sa ba za mu samu ci gaba yanda muke so ba idan har a yau a arewa ba mu san ma wanda ma zai tsaya ne nemi matsayi ba idan muka duba wasu wurare ko wasu sassan ƙasar nan za ki ga kansila ma professor yana neman kansila in kika duba amma mu a arewa sai kaga wanda ko ABCD bai haddace ta ba shine zai fita ya tsaya muku kansila har a je ma a dauki mutum a kai shi senator yana zaune amma bai da abin da zai faɗa saboda bai sani ba bai da ilimi ba zai iya turanci ba dole ai turanci to mu ba za mu iya tantaɗe da reraya mu cire masu ilimi mu aza a sama domin masu ilimi in suka yi leading alkaryar mu za ta yi kyau mutanen mu za su zaman lafiya zai karu saboda shi mutum mai ilimi wanda yake da exposure ban san mai exposure da Hausa ba
wanda kanshi ya waye
ya zauna da kowa mu yanda muka tashi mun tashi a makarantu da musulmi mu da kristan din mu tare muke ni daga primary school muka yi boarding a Kano kuma na yi boarding shekara kowa ya sani a shekara da musulmin mu da kristan din mu ranar sunday kristan din mu da suka je church daga baya ma suka daina zuwa church din ana zuwa service a makaranta muna cin abinci tare in aka tashi cin abinci sai an yi bismillahirrahmanirrahim a ce may god bless the food we are eating in jesus name amen duk mun san wannan mun san lord prayer mun san komai amma yau an tashi babban problem inda za a hada kai yanzu sai iyaye dukkan mu ne iyayen kai musulmi ka dauki danka ka kai shi makarantar musulmi zalla kristan ya dauki dan shi ya kai shi makarantar kristan zalla mu yanzu fa generation namu mu muke ganin boko haram mu muke ganin yan waye su boko haram din nan a cikin yan boko haram akwai kristoci nan ba sani ba domin me ba su san ma addini ba ba su san ma me suke ba mutane ne yara ne kawai aka dauka aka canja musu tunani suna kashe juna suna kashe mutane so idan ba mu yi kokari mun hada kai mun gane mun hada yaran mu daya mun yi to koyaya muka yi wannan tsintsiya ba za ta tsauruta zama daya ba domin mu da muka tashi mu iyayen mun tashi a hade yau mu muke bambanta ƴaƴan mu a zamanin mu ne yau boko haram ta fito a zamanin mu ne su ISIS waye suka fito to menene zai faru a gaban waɗannan wanda suka tashi a rabe
to
basu isa kuma suna dukkan su arewa ne basu isa suke za su rabu ba su rabu in the sense suke za su to ina za su raba tare suke gari ɗaya ƙasa ɗaya wani ma gida ɗaya me za su raba babu rabuwa in ma an ce akwai rabuwa su kan ba za su rabu ba don haka sai dai su ta kyaman juna har su haɗu su zo suna kashe juna suna cin naman juna
to ke malama Kirsi ya kike gani a matsayin iyaye irin tarbiyyar da za a ba yara domin a fahimci juna din a zauna lafiya kamar yadda muke da
to ni abin da zan gaya ma yayanmu ni uwa ce kuma da mazanmu ko mun ki ko mun so Allah ya san dalilin da yasa ya samu a kasan nan
kash malama Kirsi a saboda kurewar lokaci zan dakatar da ke sai makon gobe idan Allah ya kai mu masu sauraro a tuna fa bai wa ƴaƴanmu tarbiyya mai kyau zai taimaka wajen samun zaman lafiya nesa ba kusa ba da kuma hana su yin ayyukan asha a halin yanzu kuwa Jummai Ali daga birnin Washington DC nake cewa a huta lafiya
Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni
to madalla yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da zauren dattawa
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa kamar kowane makon ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
kakakin mukaddashin shugaban Najeriya Lawal Kande ya ce mukaddashi ne zai ranta banu kan kasafin kudin bana naira trillion 7.4 bayan kammala duba shi yayin da ake murnar ranar iyali ta duniya da yaki da gallaza mata da yara an gano karin ɗaya daga matan Chibok da suka rage hannun Boko Haram EFCC ta gurfanar da masu fallasa kuɗin haram na ƙarya gaban kotu a Maiduguri duk da haka dai Garba Shehu ya ce aikin na nasara
yaki da rashawa da cin hanci yanzu ai ba na gwamnati ne ba ai ƴan Najeriya sun mallake shi sun kwace shi daga hannun gwamnati ya zama nasu ba ya da iyaka yanzu
izala ta naɗa baba da landuku jagorancin kwamitin ta na komawa gona don dogaro da kai
za a inganta yadda za a yi noman ba ana noma ne kawai saboda a ci abin shuganci ba kamata ya yi noma saboda shi noma ya zama hanya ne na kasuwanci shi ma wanda zai ba mutane kudaden shiga
Sheikh Kabiru Gombe kuma ya bada gidansa a Kaduna Road kyauta ga lamuran jin kai Ibrahim Shekaro ya janye barazanar kai yan sanda kotu kan zargin halaka Sheikh Jafar Adam Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja Najeriya
Haka fa to yanzu zamu kada zawurin mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya dattawan da za su sake yi ma yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Dahiru Usman Bauchi da kuma Reverend Rabo na Kanti daga Kano ga Sheikh Dahiru Bauchi
Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum musulmi da kisa na samu zaman lafiya da samu kwanciyar hankali da za a samu tattalin arziki da kyau da wanda ke wato kyau muna kira a yi haƙuri a zauna lafiya kowa ya riƙe nasa Allah yana da iko ya cika Najeriya gaba ɗaya da musulmi ba kirista ba wani addini sai musulmi amma Allah bai iya ka ba Allah yana da iko ya cika Najeriya da kiristoci ba musulmi ko ɗaya amma Allah bai iya ka ba sai Allah ya gauraya mu da yake shi ne ubangijinmu shi ne mai iko da mu ya gauraya mu don ya ga yadda za mu yi haƙuri mu zauna kare mu zauna lafiya mu bi umarninsa na zama da juna lafiya majalisar dattawa wanda mutane suke cewa ya kamata mu faɗakar da su cewa aikin da aka ɗora mu muna fata Allah ya sa a yi shi cikin tsoron Allah da ya kamata a cikin mutunci a cikin dattawa sunan su dattawa to a yi dattawa din wato a yi mutunci shi dama Muhammadu Buhari mai adalci ne mai kwatanta gaskiya ne saboda haka kuma Allah ta yi shi kiyaye shi a yi adalci shi kowanne a duba cancanta dai wanda fatan shi adalcin da ya saba yi da kwatanta gaskiya da ya saba yi su kuma akwai wasu abubuwa da suke damun ƙasa har yanzu idan su tsakanin Fulani da manoma din nan manoma sukan yi noma a kan murtali idan Fulani sun zo sun taɓa sai su zama ya zama musu faɗa ko kuma su Fulani in sun zo shukar waɗansu mutane su aukar da shanunsu a kan shukar ya zama musu faɗa muna fatan irin wannan dai a daina kowa ya yi ƙa'ida da zai akan haƙƙinsa kai ya taɓa haƙƙin wani kai in ka zo ka yi noma a kan murtali ka san ba haƙƙinka ba ne murtalin an mashi don dabbobi su wuce ni ba don a yi noma a wurin ba sai kuma mai shanu an ka zuba shanunka cikin gonan mutane ba yi gona don a yi kiwo a ciki ba amfanin gona sai an ɗauke masu gona sun sallah sun ce masu shanu sun so su zo su ci karmami wannan nasu ne saboda a ci gaba da yin haƙuri yi haƙuri shi ne babban abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana sabrun rajulan da kana rajulan karima da haƙuri wani mutum ne da an ga mutum da yawan kyauta wato duk abin da kaga ya ba ki kowa sa masa haƙuri wani ya sa haƙuri ka wajen ba kiwa saboda haka ke jawo hankalin ɗan uwan Fulani su yi haƙuri ka suka ce ta masu gonaki ko kuma muna jawo hankalin ɗan uwan manoma ka suka ce ta Fulani su yi musu shuka a kan burtalin su ta masu samu zaman lafiya kowa a ba shi haƙƙinsa don haƙƙin wani Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam
shi ma rabaran Rabo na Kanti ya ce
assalamu alaikum kirista da musulmi ni ne mai suna rabaran Rabo na Kanti Ecuador gani number 1 muna kira ga dukkan dattawan arewa don Allah a yi wutufa domin zaman lafiya ga arzikin kasar mu na faduwa don Allah a gargaɗa da jama'a mu fastoci mu ci gaba da wa'azi na zaman lafiya limamai ku ci gaba da wa'azi domin zaman lafiya dukkan mu kasuwan mu daya gonakan mu daya dattawan arewa ku tashi tsaye a yi wutufa domin zaman lafiya magana Allah ta gaya mana Isa Almasihu ce salama ta nake ba ku salama ta nake bar muku ba irin ta duniya ba Yohana sura 17 aya 27 yanzu ko tafiya mutum zai yana ta fargaba ko yana gidansa yana ta fargaba don haka muna roƙon ku a ci gaba da gargaɗa da jama'a a zaman lafiya dattawan arewa ku sani nauyin haƙƙin jama'a yana wuyan ku mu fastoci da rabori dole ne mu gargaɗa da mutane su zaman lafiya domin Allah ya ba mu amana jagoranci haka nan limamai ma Allah ya ba ku amana jagoranci ku rika wa'azi na zaman lafiya ku rika wa'azi wanda zai kawo jama'a kwanciyar hankali ba wa'azin zage-zage ba, ba wa'azin tada hankali ba. Muna jan hankali da kungiyoyi na addinai su jaddada da zaman lafiya. Ba firgita mutane akan tayin hankali shine cin gaban mu ba. Limamai da yawa suna karantar da ai zaman lafiya. Mun san su, muna taro da su domin zaman lafiya tsakanin Kirista da Musulmi. Bai kamata ana kashe-kashe ba, bai kamata ba, bai dace ba. Muna roƙon gwamnatin ƙasar mu kuma ta sauƙaƙa kowa ya ji daɗin rayuwa. Don Allah a mori kuɗin ƙasar nan domin talakawa su ji daɗi. Takin zamani ai noma da sauran abubuwa na jin daɗin rayuwa. Don Allah muna roƙon ƴan Arewa. Ƙasar nan Najeriya gaba ɗaya tana daraja ga ma'adanai ga arzikin ƙasa. Don Allah muna roƙon ku da mu rabori na addinin Kiristanci da limamai da sarakunan gargajiya amana ce Allah ya ɗora mana na roƙon jama'a. Mi aminci, mi aminci. Duka mai tsarki ya ce mutum mai aminci yana tare jama'a, mara aminci kuma yana kore jama'a. Allah ya aje mu kabilu daban-daban, haka kuma yake so. Saboda haka abinda Allah ya shirya kada mutum ya gaba da shi. Ubangiji Allah ya sa ƙasar mu ta tsore, Ubangiji ya sa mana albarka. Amin, summa amin. Nagode.
Jalla Allahi wahidu.
Kafana ka sama mana
harin guda summa du.
Kai kuka kai ake mana
rabana majidu ya ilahuna ahadun.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na VOA.
Wasanni a takaice.
A yau Asabar aka soma fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya da matasa ƴan kasa da shekaru 20 ta hukumar FIFA a kasar Koriya ta Kudu. Kasashe hudu ke wakiltar nahiyar Afrika a gasar da suka hada da Guinea da ke rukunin A tare da kasashen Argentina da Ingila da mai masaukin baki Koriya ta Kudu. Sai kasar Zambia da ke rukunin C ne kasashen Portugal da Iran da Costa Rica. Kasar Afrika ta Kudu tana rukunin D ne tare da Japan da Italia da Uruguay. Yayin da cikon ta hudu ita ce Senegal wacce take a rukunin F tare da kasar Amurka da Saudi Arabia da Ecuador. To sai dai kasar Guinea ta soma da shan kashi a gasar daga mai masaukin baki Koriya ta Kudu. A wasan farko ta bude gasar a yau da ci 3 da nema. A daya bangaren kuma kasar Ingila ta doke zakarun gasar har sau 6 wato Argentina da ci 3 da nema. A wasa na biyu na rukunin A na gasar, kasar Argentina dai ta buga rabin lokacin wasan na biyu ne da ƴan wasa 10 sakamakon jan katin kura da aka baiwa dan wasan ta Lantaro bayan kama shi da laifin dunguri. Kasashen rukunin B ma sun fafata a yau, inda kasar Jamus ta sha kashi a hannun Venezuela da ci 2 da nema. Ita kuma Mexico ta doke Vanuatu da ci 3 da 2. Mai horar da ƴan wasan Liverpool ta Ingila Jurgen Klopp ya bayyana fatan Steven Gerrard ya gaje shi idan ya kare aikin sa a kungiyar. Gerrard dai ya shirya tsaf domin soma aikin horar da matasan kungiyar ƴan kasa da shekaru 18. Aikin sa na farko na horarwa tun sa'ar da ya jingine takale da a shekarar bara. To sai dai Klopp yana fatan Gerrard, wanda tsohon dan wasan kungiyar ce ta Liverpool, ya mai gurbin sa. Shi kuwa mai horar da ƴan wasan kungiyar Arsenal Arsene Wenger ya ce zai bayyana makomarsa a kungiyar bayan taron hukumar gudanarwar kungiyar wanda za a gudanar bayan buga wasan karshe ta gasar FA. Wenger dai ya sha daga lokacin bayyana matsayar tashi dangane da ci gaba da aikin sa a kungiyar ko akasin haka. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Kafin mu karkare ga takardun labarai.
To masu zabe a kasar Iran sun sake zabar Hassan Ruhani a wani sabon wa'adin mulkin kasar. Tashar talabijin ta Iran din ce ta ba da wannan wato bayani, inda ta ce Ruhani ya kada abokin takararsa mai matsanancin ra'ayi Ibrahim Raisi a zaben shugaban kasar da aka kammala, inda shi Ruhani din ya kwashe kashi 57 cikin 100 na ƙuri'un, za su kuma ya karkare da kashi 38. Babban Attorney General na kasar Brazil kuma ya shigar da kara a kotun kolin kasar, yana kara shugaban wannan kasa ta Brazil da laifin cin hanci da rashawa, kuma yana neman a ciwa zargin waye shugaban yana neman ya hana shari'a ta aikin ta. Daga kotun kolin aka samu wannan bayani din. Mun kawo muku rahoton cewa Sarki Salman bin Abdul Aziz na Saudiya da shugaban Amurka Donald Trump sun zarta bayanu akan akalla ya juno yi guda biyu na misalin dala miliyan 450.
Ba
Masu sauraro, da wannan muka zo ga karshen shirinmu na yau. Ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu nan a dandalin voa.com ko kuma voahausa.com. Gobe da safe za mu sake fitowa ta radio da karfe 6 agogon Najeriya. Yanzu a madadin Aliyu Mustafa na Sokoto da Solomon Abu Ibrahim Alfa Ahmed ne yake